This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jama'a lice tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji yadda hukumar NDLEA a jihar Ogun ta samu nasarar kamo motocin ɗaukar kuɗi guda biyu dangare da tabar waiwai. Sannan kuma shugaban Muhammadu Buhari ya aika da wata tawaga zuwa birnin Fatakol jihar Rivers domin ganin halin da ake ciki bayan da 'yan rajin kafa a ƙasar Biafra suka yi zanga-zanga kuma suka musguna wa 'yan arewa da ke zaune a can. Kamar kullum kuma muna da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuke bayyanawa.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin Manila, babban birnin ƙasar Philippines, domin shawarwari da shugabannin ƙasashe da ke ƙungiyar ƙasashe da suke yankin Pacific, yayin da ke ƙoƙarin ƙara ƙimar Amurka a yankin. Sai dai ana ganin batun tsaro zai zama babba a ajandar taron bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin Paris na ƙasar Faransa ranar Juma'a da ta gabata. An tsananta matakan tsaro a birnin Manila saboda wannan taron koli na ƙungiyar ƙasashe da ake kira APEC a taƙaice. Ana sa ran shugabannin ƙasashe 21 ne masu ƙarfin tattalin arziki da wasu shugabanni ne za su halarci wannan zama. Ana kuma sa ran taron zai fi mai da hankali ne kan cinikayya da kuma gagarumar yarjejeniyar da Amurka da ƙasashe da suke yankin sa kulla a bayanan da ake kira TPP a taƙaice. Daidaiton wanda ya kasance wani ginshiƙi ne na gwamnatin Obama a ƙoƙarinta na ƙarfafa ƙarfin Amurka zuwa yankinta a Asiya. A halin da ake ci kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce zai zama kuskure Amurka ta tura sojojinta na ƙasa domin murƙushe mayakan ISIS. Ya ki karɓar kiraye-kiraye da ake masa cikin gida da kuma ƙetare na ɗaukar sabbin matakai masu ƙarfi bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin na Paris.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya baiwa Faransa ƙwarin gwiwar cewa za su samu galaba a kan Daesh, sunan da ake kiran ƙungiyar ISIS da Larabci. Mr. Kerry ya wannan furici ne lokacin da ya kai ziyarar jajantawa da kuma nuna goyon bawa irin ta ƴanwantaka a ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa suna kan hanyar samun nasara a kan ƙungiyar ISIS ɗin. A gefe ɗaya kuma aƙalla gwamnoni daga jihohi 10 na nan Amurka ne suka nuna turjiya a kan karɓar 'yan gudun hijira daga Siriya bayan harin da aka kai birnin Paris a daidai lokacin da shugaba Obama ya yi faɗa a jiya Litinin cewa ba shi da niyya tsaye da shirin karɓar 'yan gudun hijira 10,000 daga ƙasar Siriya da yaƙi ya daidaita. Mr. Obama ya ce Amurka ba za ta ƙyale wani ɗan gudun hijira daga Siriya ya shigo nan Amurka ba sai bayan an gudanar da binciken ƙwaƙwaf ta fuskar tsaro a kansa. Ya ƙara da cewa kin karɓarsu zai kasance cin amanar manufofi da muradan Amurka ne. Mr. Obama ya ce abin kunya ne kuma saɓanin halin Amurka ne shawarar da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican Senator Ted Cruz ya bayar cewa Amurka ta karɓi 'yan gudun hijira kiristoci daga Siriya kaɗai amma banda musulmi.
To, labarin duniyan ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A karo na biyu tun bayan da ya gudu yana zaman gudun mafaka a ƙasar Saudiya, shugaban ƙasar Yemen Abdurrabbu Mansur Hadi yau Talata ya sake komawa ƙasarsa bayan da 'yan tawayen Houthi suka tilasta masa gudu cikin watan Maris lokacin da suka danno kan birnin Aden inda yake a kudancin ƙasar. Yau Talata ya isa birnin na Aden mai tashar jiragen ruwa a birni da ya ziyarta na wani ɗan gajeren lokaci cikin watan Satumban bana. cikin watanni da suka wuce gwamnatin shugaba Hadi tana tafiyar da ayyukan ta ne daga birnin Aden ba tare da shi shugaba Hadin ba yayin da sojojin taron dangi suka ci gaba da kai farmaki kan yan tawayen Houthi karkashin jagorancin kasar Saudiya fadan da ya halaka dubban mutane galibin su farar hula lamari da ya kai ga majalisar dinkin duniya ta anya na kasar a zaman wacce take fuskantar mummunan harin zamantakewa
Wani babban mai baiwa shugaban Burundi shawarwari Willy Nyamtekiwe ya ce a shirye gwamnatin kasar take ta gudanar da shawarwari da masu hamayya bayan kiraye-kirayen a gudanar da tattaunawa da shugaban Amurka Barack Obama da kuma majalisar dinkin duniya suka yi. Willy Nyamtekiwe ya gaya wa sashen Afirka ta tsakiya na nan muryar Amurka a jiya Litinin cewa ana iya yin shawarwarin cikin kasar ko kuma a wata kasar waje. Sai dai bai bada wani karin bayani akan yiwuwar a gudanar da shawarwarin ba. Mr. Nyamtiwe ya ce tuni gwamnatin kasar ta kafa wani kwamiti da zai jagoranci zaman sulhu tsakanin al'ummar kasar. Rana Asabar da ta gabata shugaba Obama a wannan tasha ya aika da sako ta faifan bidiyo inda ya shawarci shugabannin kasar su fara gudanar da shawarwari da zumar kawo ƙarshen tarzoma da ake yi a kasar. Mr. Obama ya ba da shawara akan hukumomin kasa da kasa su shiga tsakani kuma a yi zaman a wata kasar waje. Mr. Nyamtiwe ya ce kamar dama shugaba Obama ya san tunanin da shugabannin kasar suke yi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya faɗi a jiya Litinin cewa yana da muhimmancin gaske dukkan ɓangarori a wannan rikicin kasar su mutunta ƙudurin yin shawarwari da kasa za ta shiga tsakani. Labarin duniya kuka gama je. Za mu bude taskar rahotanninmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa a birnin Badan jihar Oyo, Hassan Umaru Tambola aiko dangane da cafke motocin daukan kudi guda biyu dangare da tabar wiwi da hukumar NDLEA ta yi.
Hukumar da ke yaƙi da sha safara da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA a takaice rashin jihar Ogun ta kama motocin ɗaukar kuɗi biyu shaƙe da tabar wiwi kuma ta kama wata tabar wiwi ta miliyoyin nerori a jihar ta Ogun. Alhaji Musa Balafage shine komandan hukumar NDLEA a jihar Ogun.
A cikin satin da ya wuce mun kama bullion ban irin ta ɗaukar kuɗin nan guda biyu narke cike da tabar wiwi. Daya an zuba buhu 20 a cikin ta, daya an zuba buhu 21.
Ina za a da wannan tabar wiwi?
Da aka dauko tabar wannan wiwi ka san a cikin bullion ban ko ina za su iya kaita, amma mafi kyauta zaton cewa za su wata za a wuce da ita arewa, wata kuma za a kawo ta a Bekuta.
To wannan kadai ce kuka kama ko kun kama wata tabar wiwi kuma?
Ba ita kadai muka kama ba, bayan wannan da muka yi wannan aikin sai ya kasance muka ci gaba da bincike. Binciken nan da muka ci gaba da shi ya bamu sanin cewa wato wannan taba daga ina suke dauko ta. Wannan yasa muka yi sa'a muka tafi inda suke dauko wannan wiwi a wani daji na Owoi da yake Ijebu North in Ogun State. Yayin da muka je wannan daji mun samu lodin tabar wiwi 382 daga ciki muka iya dauko 282 sannan muka kona 150 a wurin.
Ko kun taba kama irin wannan motar dauka kudi da watan tabar wiwi?
A nan Ogun State ba mu taba kama motar kudi da tabar wiwi ba sai wannan karam Allah kuma ya taimake mu kama har guda biyu.
Idan aka kasta kudin wannan tabar wiwi duka tana kai kamar naira nawa?
Eto a gaskiya a takaice za ta kamar naira miliyan 30 zuwa 35.
To ko kun kama wasu mutane game da wannan taba?
Eh game da wannan taba mun kama mutane har guda 6 daga ciki sannan muna ci gaba da bincike kokkofi mu dada gano wasu wanda suke ta'ammali da wannan kamu da muka yi domin mu gurfanar da su a gaban shari'a.
To hali yanzu wani irin kalubale kuke fama da shi?
Eh to kalubale babba wanda muke fama da shi shine rashin kayayyakin aiki, domin duk da rashin kayan aiki da muke da shi kaga iya bakin kokarin da muka yi. Sannan in a ce za mu samu kayan aiki kamar motoci da sauran abubuwan da aikin ne yake bukata, to insha Allah za ga cewa abinda za mu yi yafi wanda yanzu muke yi.
To yanzu ya za ku yi da wannan tabar wiwi?
Wannan tabar wiwi abubuwa da muka kama za mu je za mu kai su kotu.
Komandan hukumar NDLA a jihar Ogun Balafage kenan.
Welcome Nyame Monday.
NDLA lomo.
Abilati no kujade.
Daya daga cikin waɗanda aka kama da tabar wiwi din mai suna Ahmed Monday ya ce an damke shi ne a lokacin da ya dauko tabar wiwi din daga daji. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau dubban mutanen
gida daji suna zance kafin ku ji abubuwan da tawaga da shugaban Najeriya ya tura fatakol suka gano a sakamakon wata zanga-zanga da ƴan kungiyar rajin kafa a ƙasar Biafra suka yi a shakata da wannan waka tukunna. A makon jiya aka samu tashin-tashinan 'yan kungiyar rajin kafa a ƙasar Biafra a lokacin da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Port Harcourt, jihar Rivers, kudancin Najeriya, da nufin tursasawa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sako wani daraktan gidan rediyon Biafra mai yada shirye-shiryen hazuka 'yan kabilar Igbo. Har ma zanga-zangar ta munance domin sun afkawa 'yan arewa mazauna yankin da suke gudanar da harkokinsu. Wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar Sakkwato ya auko mana da rahoton cewa sakamakon haka ne shugaba Buhari ya turo wata tawaga domin ganin halin da ake ciki.
Na samu zantawa da shugaban wannan tawaga ga kuma abin da yake cewa.
Sunana Alhaji Ali Idris Barde, coordinator na Buhari campaign organization South South, the South in the Southwest na area community. Abin da muka yi a ziyarci commissioner of police, mun zauna da shi kuma mun yi wani closing door meeting da shi wanda ya nuna mana evidence akan abin da ya faru ga ƴan uwanmu. Da aka ji wasu mutane cewa kamar 40 da wasu ma sun fara guduwa, to duk da ce duk inda ya kamata zai sana ziyarci kuma kamar ya nuna mun yana an kama mutum takwas. Da yake so aka an kai su kotu kuma suna nan an aje su a Washington Trial tukunna. So sannan kuma na kira ga ainihin waɗannan kungiyoyi da sarakunansu da su jawo waɗannan youth su gaya musu gaskiya domin Najeriya mu zaman lafiya muke
nema. Wasu mutane biyu da aka jikkata yayin wannan zanga-zangar sun sadu da wannan tawagar kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Basir Yusuf. To ni dai ba shi muna cewar sun dodo ni tanaji ba. Sun ce mana dai Buhari turo su daga can Abuja suka zo su dan dudduba mu su duba halin da muke ciki da kuma barnar da aka yi mana.
Sunana Alhaji Musa Lalo Layin Gambia Port Harcourt. Tawagar da ta zo mana dan tai mana jaje kuma ta duba mutanen da suka ji ciwo da wayanda kuma suka yi asarar dukiyoyinsu.
Daga bisani dai mai unguwar Diop da kuma Musbahu Kazaure sun bayyana halin zaman ɗarɗar da har yanzu jama'a ke yi sakamakon ikirarin wasu 'yan kabilar ta Igbo.
Sunana Musbahu Kazaure a nan Gambia. To bayanin da nake da shi a takaice, waɗannan mutane da suka shigo mana tabbas suna faɗin cewa za su dawo. Ko yau da na fito daga cikin gida ina zuwa, waɗanda muka saba al'amura na yau da gobe da su sun gani na sako kaya irin namu na Hausawa. Sha su kai mun nifa ina kusanta da su, ya kamata in koma gida in je in cire wannan kaya in rika sa kaya irin wanda su ma suke sawa.
Ni ne awwalu wanda ya faru, Allah ne ya kawo mana shi da sauki saboda abinda commissioner of police ya gaya mana shi yasa suka tafi Obibo suka je suka datse su a can su watsa su kar su shigo sai da suka shigo. Ka in fact yanzu muna zaman daddar ne yanzu haka saboda sun ce Christmas ma Hausawa ba za su yi da su.
Ziyarar dai ta dauki kwanaki biyu da aka kammala jiya Litinin. Yanzu dai an zo da ido ne domin a ga irin rawar da jami'an tsaro a jihar Rivers za su taka domin kokarin kare rayuka da dukiyoyin jama'a musamman 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar ta Rivers sakamakon wannan hali na tashin-tashinar 'yan kungiyar ta Biafra da aka shiga.
Tun da farko wakilin sashen Hausan Lamido Abubakar Sakkwato ya auko mana da rahoton zanga-zanga da 'yan kungiyar rajin kafa kasar Biafra suka yi kamar haka.
Kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya wato MOSOC sun gudanar da wata mummunan zanga-zanga a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta. Wannan zanga-zanga dai da ta hada jihohin Imo, Enugu da kuma jihar Ebonyi inda suka tasamma birnin Port Harcourt domin matsin lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta sako musu shugabansu wanda kuma shine daraktan gidan rediyon nan na Biafra wato Mr. Imandi Kanu, yayin kuma suka jaddada cewar suna son yankin kabilar ta Igbo ya balle daga Najeriya domin su kafa kasar su ta Biafra. Zanga-zangar ta su dai ta gamu da hushin jami'an tsaro inda suka yi tunga a daidai harabar Obibo da kuma Eleme, yayin da aka yi ta dauki ba dadi da su kuma suka samu kaiwa wata mararrabar hanya da ke kan titin Abba duk a cikin garin na Port Harcourt inda jami'an tsaron soja da na 'yan sanda suka hana su matsawa ko ina. To amma dai 'yan kabilar ta Igbo sun farma mutane da dama waɗanda basu ji ba basu gani ba kuma wasu da lamarin ya rutsa da su ga abin da suke cewa.
Aliyu Alkali Bakura Port Harcourt. Watan mu dai muna nan zaune kawai sai suka nuho mu unguwar mu inda muke sana'a mun kai yunkuro suka ce sai sun kona masallaci. So shine suna jifan mu kuma muna jifan su san awan mu ɗaya da rabi ba da ɗan sandan ma da ya zo gudun.
Alhaji Muhammadu Jafi. A gaskiya halin da ake ciki dai jama'an tsaro an sanar da su kuma sun dauki mataki cikin gaugawa saboda haka abubuwa sun yi sauki kuma sare-saren da suka je suka yi wa mutanenmu a nan Gambia da sauran ofibu da sauransu dai to an kwakwashi waɗansu an kai su nan police clinic wanda yake a yanzu haka suna wurin suna ɗaukar magani.
Sunana Alhaji Musa Lalo layin Gambia Port Harcourt. Eto mu dai abin da ya faru mun gansu kawai sun zo wucewa ta eto sai kawai muka ji sun kama jifanmu da kwalabe da duwatsu da addina da yake hannunsu har suka zo suka jawo wanda yake sai da kayayyakin hansa suka kinna masa wuta.
Sunana Muhammad Sani Adam Jen. Kashi kusan uku ne haka suka yi. To kashi na baya da suka zo shine sai suka fara abin nan dukan ɗan uwa mutanen mu haka dake nan bakin kan titin Gambia wanda yake haɗe da kan babban titin Ikwerre Road. To shine kuma su samarin mutanen mu su kuma suka fito su ma suka hana su shigo. Don su so suke shigo ainihin cikin main anguwa inda Hausawa suke.
Rundunonin tsaro musamman na 'yan sanda su ne suke kula da dukiyoyi da rayukan jama'a domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Musa Kimo shine kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers inda lamarin ya faru kuma ga abinda yake cewa.
Gaskiya kam wa'annan mutane sun fito sun fi 4,000 suna nan suna ta bin hanyoyi suna ta maganganun Biafra da sauransu. Mu dai in sanda mun fito
mun kama mutane uku wayanda suka je suka yi jima'in su mutane a Gambia Street da wani din nan mun kama su yanzu haka suna tsayare guda uku zamu kai su kotu.
Yawa to ran kai da misali kamar su waɗanda aka nuna an wa raunuka kamar yadda suke gaya muna misali kamar kun samu ganin su da kuma halin da
mun kai su police clinic kuma yawancin su ma yi discharge.
To ran kai da yanzu daga ƙarshe harkokin tsaro kenan suna tafiya kamar yadda ya kamata sassan jihar Rivers inda kuka sa tsaro domin gudun abin da ke iya faruwa a cikin dare haka.
Ko ina mun sa tsaro sosai kamar yadda na gaya maka da su duk inda non indigenous musamman yan arewa suke da zama suna nan zaune na sa tsoro sosai.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce gidan rediyon Biafra na aiki ne ba tare da lasisi ba an kwashe shekaru sama da 2 ana yakin basasa da masu neman kafa kasar Biafra wanda kuma yakin ya kare a shekarar 1970 sama da mutane miliyan 1 ne suka rasa rayukansu sakamakon yunwa da rashin lafiya kamin sojoji su shawo kan ƙarshen tada ƙayar baya. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu.
Hello, salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Idris Abdullahi Dala, ina magana daga Dalan jihar Kano a tarayyar Najeriya. Don Allah BOA Hausa ina so shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Don ina so don Allah rijistar katin ɗan ƙasa da ake yi. Wallahi mutane suna shan wahala dan Allah dan annabi muna so a fada masa a ƙara fadada abun nan dan Allah mun gode tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Mariya Amerika
Farko kuna magana da Rabo mai shayi Tanza daga jakiran tarayyar Najeriya. A gaskiya munan wannan jiha ta mu take bi abubuwan satisfaction jama'a yayi yawa. Duniya wai an ga sace wannan babban mutum gozo ga janci an sace wannan mutum. Cikin sati ɗaya sai gaskiya an sace mutum da zuwa shida. To gaskiya muna kira da masu kudaden mu da sauran mu talaka mu ci gaba da addu'a. Duniya wannan abin da ake yi Allah ya kawo sauki ne. Su kuma masu kudade muna roƙon su dan Allah abubuwan da gare su din kaddiba shi suna ba talaka ƴan uwan su domin kawo saukin waɗannan abubuwa. Amma wannan abin yayi yawa. Kwana ɗaya ga na biyu ka ji an ce an sace Alhaji Wani, biyu sai ka ji an ce an sace Alhaji Wani. To mai magana Rabo mai shayi Tanza da jakiran tarayyar Najeriya da an ji.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Hausa kan cewa da rashin tsayi a kan tsarin arha. Ina son amfani da wannan dama da da kira gwamnatin jihar Sokoto ya kuma min abin ya shafa. Da dan Allah su kawo ma ƙarƙashin mulkin Gwarba ya ɗauke. Da halin da take ciki ina zaɓen Shani Fage na ƴan takarar chairman da ke wakana a garin Gwarba. Gaskiya muna cikin wani mummunan tashin hankali wanda ke wakana a halin yanzu. Gani irin yau idan ake jeje-jeje da ƙone-ƙone a cikin garin Gwarba. Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da dan Allah ta yi bincike a fara gami da menene musabbabin wannan ƙone-ƙone ta ɗaukan mataki na ba sani ba samu. Na gode ƙwarai sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa birnin Manila babban birnin kasar Philippines domin shawarwari da shugabanni da ke kungiyar kasashe da suke yankin Pacific yayin da ke kokarin kara kimar Amurka a yankin. Sai dai ana ganin batun tsaro zai zama babba a ajendar taron bayan harin ta'addanci da aka kai kan birnin Paris ranar Juma'a da ta gabata. An tsananta matakan tsaro a Manila saboda wannan taron koli na kungiyar kasashe da ake kira APEC a takaice. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya baiwa Faransawa kwarin gwiwa cewa za su samu galaba kan Daesh, sunan da ake kiran kungiyar ISIS da Larabci. Mr. Kerry ya yi wannan furucin ne lokacin da ya kai ziyarar jajintawa da kuma nuna goyon bayan ƴan uwantaka a ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa suna kan hanyar samun nasara kan wannan kungiya. A gefe ɗaya kuma akalla gwamnoni daga jihohin Amurka goma ne suka nuna turjiya kan karɓar ƴan gudun hijira daga ƙasar Siriya.
To masu sauraro, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.